أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. bayan haka ƴan uwana mata, ina fara mana da gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da haduwa a wannan safiya ta Asabar 15 ga watan Ramadan. Hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446, wanda shine daidai da 15 ga watan 3 shekara ta 2025 ko miladiya, a wannan masallaci na Usman bin Affan, domin ci gaba da wannan majalisi da yake gudana a wannan wata mai albarka, inda muke tafi a cikin surar mai albarka, suratul Kahf, wanda yau shine zama na 10 a cikin jerin gwanan darussan da Allah madaukakin sarki ya huwace mana a cikin wannan wata mai albarka. Zaman da ya gabata, idan ba a manta ba, mun tafi da magana ta 24 illa an insha Allah wa zkur rabbaka idha nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada. Sa'idin da mun ci kodai bisa ukun ayar ba lokaci ya cin mana, da haka insha Allah ta'ala za mu dora daga inda muka ci gaba. Shi ne zaman tu za a mun ayata 23 zuwa ta 4 saboda cutar ma'ana. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا.
Allah madaukakin sarki yana fadi a cikin wannan ayoyi masu albarka a cikin wata ladabtarwa ta musamman da yake mawa manzo sallallahu alaihi wasallam da ma mu al'ummar sa baki daya, akan lokacin da mutum ya yunkura zai yi wani aiki da yake yana tunanin zai aikata shi a gaba, lokacin da bai zo ba, an jima ne, yau ne, gobe ne, jibi ne, bayan sati ne, ko kota ne, ko kuma shekara, ko wasu adadin shekaru da ake sa ran cewa za a yi wani aiki a ciki. Lokacin da ya zamanto an hana manzo sallallahu alaihi wasallam da ma mu al'ummar sa baki daya akan ayi musu, ayi jayayya akan abin da yake ba mu da cikakken sani a kansa, ko ba mu da ilimantuwa a kansa, sannan kuma kada ya zamanto an tambayi waɗanda yake ba ahalin a tambaya ba akan matsala idan ta taso, kamar yadda Allah ya ce wala tastafti fihim minhum ahada. To kuma sai yanzu ya zamanto za a ba mu kuma wani ladabi akan abin da yake zai zo nan gaba. Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan. Allah madaukakin sarki yace kada ka ce akan kowane irin al'amari idan ya taso maka cewa lallai ni zan aikata wannan nan gaba, domin kamar yadda muka faɗa a zaman da ya gabata, ghadan tana nufin duk wani lokaci da zai zo nan gaba wanda yake dan adam bai riske sa ba. Ka ci alwashi, ka yi alkawari, ka tabbatar, ka ce lallai za ka yi kaza, to shine abin da aka hane ka a cikin wannan aya. Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada illa an yasha Allah. Wannan kamar mu ce wata togaciya ce ake so mutum musulmi ya sanya wa kansa a cikin tsarin maganganunsa da kuma alƙawaran da zai dinga ɗauka da abin da zai faɗa da harshensa na cewa ga wani abu da yake sa rai cewa zai faru ko zai aikata nan gaba, na cewa duk abin da za ka yi to ka jinjina lamarin ga mashi'ar Allah madaukakin sarki. Ma'ana idan Allah ya yarda zan yi kaza, in Allah ya nufa zan aikata kaza, in Allah ya ƙaddara zan yi kaza. irin wannan shine ladabtuwa da cewa ka nuna a magance a aikata cewa kana nisantancewa da hukuncin Allah madaukakin sarki kuma mashi'ar sa ita ce komai domin in ya ga dama ne zai baka damar da zaka yi in bai ga dama ba kai kam dama baka da dama domin wa ma ta sha'una illa an yasha Allah babu wani abu wanda za ku nufata ku tashi a kansa ku yi ballantana ya cin musu abinda Allah madaukakin sarki ya nufa a kansa Al-Allama Ibn Kathir rahmatullahi alayhi ya kawo hadisi ingantacciya gargashin tafsirin wannan ayar wanda aka rawaito daga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam Abi Huraira radiyallahu anhu inda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa yace Sulaiman bin Dawud alaihi salatu wassalam ana annabi Sulaiman wata rana sai yace alwashi sai yake cewa a daren nan la atufanna laylata ala 70 imra mata na guda 70 yau inda da daddare gaba ɗaya sai na kewaye su dukka sai na taki waɗannan iyalai nawa wa fi riwayatin a wata riwayar 90 imra a wata riwayar yace mata yansa guda 90 a wata riwayar aka ce 100 imra mata yansa guda 100 yayi alƙawari yayi alwashi cewa a wannan daren gaba ɗaya sai ya kewaye ɗakunan su sai aka ce da shi kace insha Allah sai bi fada ba a wata riwayar aka ce mala'ikan da yake tare da shi ne yace mishi kul insha Allah sai bai furta wannan kalma ta insha Allah ba fataka bihinna falam yalid minhunna illa imra'atun wahidatun nisfa insan yace waye su din gabaki daya amma kuma cikin kaddarawar ubangiji babu wata mace a cikin su da ta samu juna biyu sai mace guda daya ita ma kuma da ta tashi rabin mutum ta haifa mana ta yi barin wannan ciki din bayan shi ga alwashin da yana cewa zai kewaye matan nan kuma kowace za ta samu juna biyu kuma za ta haifa masa da wanda yake zai kasance mujahid ne fi sabilillah mai daukar kalmar Allah to amma da aka ce mishi ce ne insha Allah cikin kaddarawar ubangiji bai fada ba sai zamanto wannan abun da ya nufata wannan burin da ya tafi da shi wannan alwashi sai Allah madaukakin sarki ya nufa cewa hakan ba zai auku ba wanda wannan shine kamar yanda Allah madaukakin sarki ya ba mu labari wa laqad fatanna Sulaiman wa alqayna ala kursiyyihi jasadan thumma anab Allah madaukakin sarki ya gaya mana aka jefa masa akan kujeran mulkin sa ko akan gadan baccin sa jasadan gangar jiki babu rai na na dan ma ba a same shi cikakke da za a ce gashi da mutum guda ba summa anab Allah ya ce sai ya juyo sai ya gane yayi kuskure ya gane yayi ba daidai ba ne magafarar Allah madaukakin sarki ya koma izuwa gare sa da haka mallan ya kawo wannan hadisin a karkashin wannan aya din sai yake cewa riwayar shine qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi law qala insha Allah lam yahnas wa kana garatan li halatihi manzo sallallahu alaihi wasallam yake ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa inda ya ce insha Allah to wannan alƙawari nasa ba zai kure ba ma'ana ba zai saba ba wa abin da yake yayi niyyar ya auku din ba inda ya ce insha Allah Allah zai nufa wannan al'amari ya auku kamar yadda kuma waɗannan ƴaƴaye da sun kasance a bisa yanayin da yake fata na cewa su zamanto masu ɗaukaka karmar Allah madaukakin sarki a ban ƙasa kamar yadda a bisa dai wannan bigire malamai na tafsiri suna kawo wancan asar ɗin da mun bi ta kanshi ina ga karo na biyu kenan yanzu zuwa ta uku akan cewa menene dalilin saukar suratul kahf na cewa mushrikan Makka sun nemi tambayoyi daga Yahudawa mutanen Madina a wancan lokacin Yathrib su ba su tambayoyin da za su kure manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka aiko musu da tambayoyin suka je suka yi mawa manzo sallallahu alaihi wasallama wannan tambayoyi sai ce ku je gobe dan ba ku wani sai bai ce musu insha Allah ba sai ce ku je gobe tayi shiru jibi shiru wata riwayar aka ce sai da aka dauki kwanaki 15 Allah madaukakin sarki bai saukar mai kai ba shi kuma dama zai fada ne bisa abinda Allah ya sanar da shi wa man tuqani hawa wa illa wahyu yuha manzo sallallahu alaihi wasallama idan yana magana akan lamarin addini yana magana akan ghaibiyat yana magana ne akan abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da shi da haka ai mai wahyi ba bai samu amsar da zai ba su ba shine sai suke cewa wannan shine sababin nuzulin surar kuma daga ciki wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gada kada ka aikata wani al'amari kana mai cewa lallai gobe zan yi ka dauki alwashi akan wannan sai dai ka ce ni illa ay insha Allah sai fa Allah madaukakin sarki ya nufa sannan wannan al'amari zai auku da haka sai suke kawo wannan asar din suke cewa wannan ma tarbiyyantarwa ce da Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan al'amari na cewa alƙawarin da ya musu na cewa su je su dauko sai ba su amsa ba haka ya kamata ya yi jingina wannan mari da shi'ar Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa wadhkur rabbaka idza nasit ka ambaci ubangijinka lokacin da ka tuna ko lokacin da ka manta ko idan ka manta al'allama ash-shinqiti rahmatullahi alayhi a cikin adwa'ul bayani yake cewa malamai masu tafsiri suna da fuska guda biyu da suke fassara wannan kuma kowace idan ka kalle ta zaka ga ta dace da ma'anar da za a iya tsinkaya na ayoyin alqur'ani mai girma magana ta farko suka ce a nan gurin ana magana ne da cewa wadhkur rabbaka idza nasit muta'alliqatun da me illa an yasha Allah sai ya zamanto ka ambaci ubangijinka idan ka manta fadin insha Allah idan zaka yi magana ma'ana lokacin da ka zo zaka yi magana zaka ce zan yi kaza a lokaci mai zuwa na nan gaba sai ka manta baka ce insha Allah ba daga baya sai ka tuna baka fadi insha Allah ba sai aka ce to ka ambaci Allah a wannan bigin da haka sai ya zama wadhkur rabbaka idza nasita muta'alliqatan billadhi qablaha ai cewa me illa an yasha Allah na umarnin da Allah madaukake wa a ambace shi a jingina al'amarin zuwa gare shi lokacin da aka zo ake son za a dauki wani alwashi sai ya zama ya Muhammad sa'af'alu shay'an gadan wa nasita an taqula insha Allah fadhkur rabbaka ba'da nisyanika biqaulika insha Allah ya kai annabin Allah idan ka tashi zaka yi wani al'amari sai kai alƙawarin nan ka mance baka alakanta ko baka rataye wannan magana ko baka cike wannan magana da fadin insha Allah ba to idan ka tuna wannan al'amarin sai ka zo ka ce ka ambaci Allah akan cewa baka fadin insha Allah ba Allah ya sa ma'anar ta fito cikin malamai da suka tafi akan wannan ra'ayi da dama har shi al-allama ibn kathir rahmatullahi alayhi as-sa'di sheikh Utsaimin rahmatullahi alayhi da sauran malamai da dama na tafsiri sun tafi akan wannan as-sa'di ash-shinqiti ma ya fi karfafa wannan fassara din a daidai wannan bigiri sa'ilin da wajahi na biyu sai suka ce a'a ba ni da alaka da wannan bayani da ya wuce yanzu kan wadhkur rabbika idza nasita wani ladabi ne na biyu yanzu ake so a koyar an ce in za ka yi alkawari ko za ka sha alwashi ko za ka ci burin abinda zai zo nan gaba ka ce insha Allah wannan ladabtarwar ta ƙare yanzu kuma wadhkur rabbaka idza nasita ai ana nufin duk sanda mantuwa ta kama ka akan wani al'amari to ka ambaci Allah sai zamanto ba yi da alaka da ni da wancan na farko din shi yasa الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ويحتمل ويحتمل في الآية وجه آخر yace wannan fassarar za a iya daukan wannan ayar ta wata fuska din ta daban wa huwa an yakuna Allahu azza wa jalla qad arshada man nasiya shay'a fi kalamihi ila dhikrillahi ta'ala cewa Allah madaukakin sarki ya nusar da wanda ya manta wani abu ne daga cikin maganganunsa zuwa ga ya ambaci Allah madaukakin sarki li annan nisyana man sha'uhu min ash-shaytan saboda mantuwa asalin tushenta asalin sababinta yana samuwa ne daga tasirin da shedan zai iya ma wa dan adam kamar yadda Allah madaukakin sarki din ya faɗa mana a cikin wannan sura da zamu zo nan gaba insha Allah wa ma ansanihu illa ash-shaytan an azkurahu ala lisani Musa alayhi salatu wassalam wa dhikrullahi ta'ala yatrudu ash-shaytan ambatan Allah madaukakin sarki yana mi yana korar shedanu fa idza dhahaba ash-shaytanu dhahaba an-nisyan idan shaytan ya tafi sai mantuwa ita ma ta zamanto ta gushe mutun sai dawo ya tuna fa dhikrullahi sababul lidh-dhikr sai ya zamanto ambatar Allah da zaka yi lokacin da ka manta shaytan zai tafi sai ya zamo sababi ne da zaka tuna wannan abin da ka manta lokacin da kake so ka tuna shi da haka a wannan magana da malam ya kawo ko wannan sharhi da malam yayi shine a nan wajahi na biyu na cewa ka ambaci Allah lokacin da ka tuna ka manci akan wani abu kamar yadda al-allama as-sa'di rahmatullahi alayhi shima akan haka ya tafi yace wadhkur rabbaka idza nasita al-amru bi dhikrillahi 'inda an-nisyan fa innahu yazulu huwa yudhakkiru al-'abda ma saha 'anhu cewa ka ambaci Allah lokacin da ka manta da wani al'amari domin da wannan ne Allah zai tafiyar da wannan mantuwar taka kuma ya tunatar da kai abin da yake ka manta din da zai dawo kana tana shi sayin da akwai wajahi na uku wanda wasu malaman suke kara istinbatin shi cewa wadhkur rabbaka idza nasita ai ana nufin cewa hadhihi al-aya fi man nasiya salatan fa alayhi an yusalliha idza dhakara anan tana magana akan cewa eh mun yadda bai da alaka da abin da yake amma mu ba muna magana bane akan kowace mantuwa a suka ce abinda Allah yake nufi idan ka manta lokacin sallah yayi har yazo ya fita baka sallah ba lokacin da ka tuna wannan sallah sai ka yi ta kuma suna da magabata akan wannan ra'ayi nasu kamar As-Siddi wa Dhahhak duka sun yi magana akan sun dogara da maganganun su gurin fitar da wannan ma'ana din kuma yanda Ash-Shinkiti rahmatullahi alaihi shima ya kawo wannan wajahi din na cewa wadhkur rabbaka idza nasita cewa ka ambaci ubangijinka lokacin da ka manta wani abu da kake so kai magana akan shi magana ta hudu suka ce wadhkur rabbaka idza nasita ai idza fadhitta ka ambaci Allah lokacin da kai fishi lokacin da ranka ya to ka kira Allah Allah madaukakin sarki shike sanya nutsuwa a cikin zukata sai ya zamanto ka samu nutsuwa lokacin da ranka ya baci akan wannan abin in ka kira Allah to Allah shine yake nutsar da zukata sai ya amintar da zuciyarka ya sanya ta zamanto cikin nutsuwa kuma ina ga ko zaman da ya gabata na je manta gabar magana ta kawo muka magana akan yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da korar shedan a matsayin ruko da dalilin da mutum zai sa fushin da yake ciki da bacin rai da zuciyarsa in ta hasala yace a'udhu billahi minash shaitani rajim zahaba anhu ma yajid abin da yake jini wannan bacin ran zai tabbat zai zamanto ya tafi me yayi saboda ya ambaci Allah ya nemi tsaron Allah madaukakin sarki daga shirin wannan shine maganganun da malamai suke akan wadhkur rabbaka idza nasit cewa ka ambaci ubangijinka lokacin da ya zamanto ka manta to anan gurin za mu duka maganganun su kowace tana da mustanad din ta ma'ana tana da tushe a asali kowace tana da hujja a din da haka sabani ne da ba wai na ture ma'anar juna ba sabani ne da kowanne zai iya zamantowa ya tabbata ka ambaci Allah idan ka mance cewa insha Allah ka ambaci Allah idan ya zamanto ka manta da ka manta wani abu da kake so ka tuna ka ambaci Allah lokacin da ranka ya baci ka ambaci Allah lokacin da kai manta baka yi sallah ba sai ka tuno da cewa yanzu kash ban yi sallan nan ba lokacin da ya bar sai ka ambaci Allah ambaton Allah wani iri to wanda yake da kebantattan ambato a daidai wannan bigiran bisa koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam sai ayi amfani da shi wanda kuma babu irin wannan lafazi da aka kebance a daidai wannan lokacin to sai ka kira Allah cikin nau'in ambato da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya ma'ana yanzu kamar in mun ce lokacin fushi manzo Allah ya koyi da a'udhu billahi minash shaitani rajim to shi yafi sama da wani nau'in ambato lokacin da ya zamanto kai mantuwa to aka iya cewa ni subhanallah ko astaghfirullah musamman kamar irin yanda suka faɗa akan cewa ta'khirin lokacin sallah idan mutum yayi to a lokacin laifi kai ne yafi dacewa ka nemi gafarar Allah madaukakin sarki da haka bigiran da suke da kebantattun zikiri a tabbatar da su bigiran kuma da ba a ambaci wani kebantaccen zikiri ba to duk ambaton Allah madaukakin sarki da kai yayi sai dai ya rage ka sanya ambaton wanda yake ya dace da gurbin da kake kai a daidai wannan lokacin kamar in laifi ne ka aikata irin na jinkirin sallah to sai ka nemi Allah madaukakin sarki ya maka gafara wadhkur rabbaka idza nasit malamai suka ce ma'ana idan ana nufin akan waccan magana ta farko cewa ka ambaci Allah madaukakin sarki idan ka mance ka ce insha Allah in kai magana to idan wannan magana ka yi ta da rantsuwa fa misali ka ce wallahi an jima zan baki kaza sai baki ce insha Allah sai daga baya kika tuna baki ce insha Allah ba sai kika ce insha Allah sai cikin nufin ubangiji ya nufa wannan abun baki samu damar da zaki yi shi ba kin fadin insha Allah nan yana dauke miki kaffarar rantsuwarki ne ko kuma yana danne shi ma matsayin sadaka Allah ya sa mas'alar ta fito fili ma'ana nayi alƙawarin zan yi wani abu ko zan ba wani abu sai ya zamanto nayi wannan alƙawarin tare da tabbatar da shi da rantsuwa amma sai ban ce insha Allah ba kuma Allah ya ce wadhkur rabbaka idza nasit kuma wasu malaman sun ce wannan idza nasita tana da alaka da cewa idan na manta in ce insha Allah lokacin da nayi alƙawari to in ambaci Allah ma'ana in ce insha Allah ko da daga baya ne to naji nayi alƙawari yanzu akan zan yi kaza nayi rantsuwa akan wannan alƙawarin sai can bayan awa daya ko bayan awa biyu ko gobe ko bayan sati sai magana ta kama sai nake sake maimaitawa sai nace karki damu ai wallahi na miki alƙawari in Allah ya yarda zan miki wai wannan fadi in Allah ya yarda sai ta zamanto Allah bai rufa wannan abin ziya kuma sai suka ce to ya matsayin kafara take akan wannan za ka yi kafara ko ba za ka yi ba wasu daga cikin malamai sun kawo magana ta Abdullah ibn Abbas radiyallahu an a cikin ma'anar wannan wazkur rabbaka idza nasita suka ce wai an rawaito daga gare sa cewa kafarar kaza ta zamanto ta fadi idan ka alakanta da insha Allah sai ya zamanto koda daga baya kace sun ce wai har akwai ruwa da ya ce wai walau bi sana ko bayan shekara ne sai ka tuna sai ka ce insha Allah to in baka yi ba babu laifi a kanka amma magana ta gaskiya malamai sun yi tattaunawa mai fadi kamar yanda shi karan kansa Al-Hafiz Ibn Kathir rahmatullahi alayhi ya kama zanganin ya jingina su da maganar Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin sa wanda takaitaccen zancen adin kula shine idan a lokacin da kika yi rantsuwa kika yi alƙawari kika yi rantsuwa akan wannan alƙawarin kuma kika ce insha Allah to idan baki wannan abun ba babu kaffara a kanki saboda dama tun farko kin alakanta abin da cewa Allah madaukakin sarki shine ne in ya ga dama ya baki dama kin yi to zaki in ko bai ga dama ya baki ba shikenan wannan kuma nufi ne nasa amma idan a lokacin da kika dauki wannan alƙawari kika yi rantsuwa a karo na farko baki ce insha Allah ba sai daga baya kika tuna kika ce insha Allah in fa wannan abin bai yi ba sai kin yi kaffara wannan insha Allah kin yi ka imtisali da wannan ayar na cewa kin fawwata wa kanki wani alkhairi da baki ambata ba na ambaton Allah amma yanzu tun da baki ba wannan alkhairin zaman kansa yake sannan rantsuwar da kika yi ita ma zaman kanta take dan haka sai kin yi kuma waɗanda suka yi wannan magana magana ta tsakani da Allah magana su ta fi ƙarfin dalili ta fi ƙarfin hujja domin in haka ne sai mu ce ashe duk rantsuwar da kai akan wani abu in za ka yi idan ka gane ba za ka yi ban ka ce insha Allah babu kafara to me fa'idar sunnar ta kafara kenan babu in dai har akwai haka so kawo misali da faɗin Allah madaukakin sarki ga annabi ayyuba alayhi salatu wassalam wa khudh bi yadika dhursan fadrib bihi wa la tahnas aka kawo mishi mafita akan cewa ga abin da zai akan rantsuwar da yayi da alwashin da ya sha cewa sai yayi abu kaza sai bai yi ba sai Allah madaukakin sarki ya nufi cewa baya nufatar ya aikata wannan abin sai aka bashi mafita aka cewa khudh bi yadika dhursan fadrib bihi wa la tahnas dan dauki wani abu nan dan karmami wanda yake ba mai wani nauyi ba ba mai cutarwa ba ka dan yi dukan da shi saboda ka karya rantsuwarka suka ce da fadin insha Allah zai karya rantsuwa to da sai Allah ya ce mishi ka ce insha Allah shikenan zancen ya wuce to wannan dai gaskiya maganar su ta fi karfin hujja ta wannan fuska din dan haka dai magana takaitacciya ita ce lallai idan mutum ya alakanta alƙawarinsa da insha Allah ya fi kyawu kuma ya yi riko da abin da zai zamanto mishi to gaciya daga kafara ko da kuwa ya rantse matukar ba da gangan ka sullema wa wannan alƙawari ba matukar ba ka faɗa ba dama tun a farko wai ka yi rantsuwa ka sa insha Allah dan ka togace kai dama ba nufin ka kai ba to wannan kuma ba a yi ma wa Allah madaukakin sarki wayo haka in za ka yi alƙawari ka yi alƙawari ko da ka yi rantsuwa ka sanya insha Allah kamar yadda annabi Musa alayhi salatu wassalam ya yi wa Khadir ko wannan bawan Allah da jinin ce sai ta ji duni za ka same ni mahaƙuri a can a cikin wannan da Allah yake ba mu labarin sa da wannan baban ƴan mata ya guda biyu ce sai ta ji duni insha Allah min as-sabirin ashe annabawa in sun dau alƙawari sun tabbatar za su yi ba wai sun yi alƙawari bane na wasa amma suna alakanta shi da mashi'ar Allah madaukakin sarki dan haka wazkur rabbaka idza nasit ka ambaci ubangijinka ko dai in kayi mantuwa ga baki daya ko kuma idan ka manta ka ce insha Allah lokacin da kai alƙawari to ka dawo ka ce insha Allah amma wannan baya hana kai yin kaffara idan ya zamanto kayi rantsuwa akan wannan al'amarin wa qul asa an yahdiya rabbi li aqrab min hadha rashada Allah ya ce ka ce ina fata ubangiji na ya shirye da ni ga abin da yake yi mafi kusa zuwa ga abin da zai zamanto shirya ka kuma ambaci ubangijinka ka kira sa ka nemi agajinsa ka nuna masa bukatar ka ta cewa ya shirye da kai zuwa abin da yake yafi wannan shirya a daidai wannan bigiri sai malamai suka ce to wa ake yi wa wannan umarni wasu suka ce da manzo sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki yake yana cewa da shi ya roki Allah madaukakin sarki yayi fatan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi akan abin da yake na daidai sannan kuma ya bashi abin da yake zai kara mishi kwarin gwiwa akan wannan abin da yake na daidai sama da adidi wannan lokaci wannan shine magana ta farko da wasu malaman suke yi akan wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada sa'ilin da wasu suka ce a roƙon da yake yi a nan gurin shine yana roƙon Allah madaukakin sarki na ya ƙara mishi ƙarin hujjoji ƙarin dalilai ƙarin ayoyi wanda za su ƙara tabbatar da annabtakarsa wannan dalilai su zamanto sun fitowa tarwai sun fi nuna isar Allah madaukakin sarki sun fi nuna gaskiyar sakon da ya zo da shi sama da yanda sakon ko labarin ashabul kahfi ya nuna aya da buwayar Allah madaukakin sarki li aqraba min hadha sai da mu hadha yana magana ne akan kissar ashabul kahf wanda malamai da dama sun tafi akan wannan fassara din kuma gabaki dai zamu ga kusan za a iya cewa duk da ma'anar kowanne ya kalli fuskar da ya kalla amma kuma ba ta cin karo da juna Allah madaukakin sarki ya yi mai umarni da ya roƙe sa ya yi fatan ya tabbatar da shi akan daidai ya ba shi dalilin da zai ƙara masa ƙwarin gwiwa akan abin da yake ko kuma Allah madaukakin sarki ya nemi da cewa ya roƙe sa ya ƙara masa wasu daga cikin ayoyinsa wanda suka fi kissar ashabul kafi fitowa kissar ashabul kafi tabbatarwa da ƙara sakankancewa da bayi da su yi game da al'amarin ubangiji yayin da wasu malaman su kuma suka ce al-ma'na wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadha rashada yana da alaka da abin da ya wuce na jerin gwanan aya sai ya zamo idan nasita shay'an fadhkur rabbak idan ka yi mantuwa akan wani al'amari to ka ambaci Allah yaya za ka ambaci Allah sai ka ce asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadha rashada wai nau'in ambatan ne yanzu ake gaya maka ga abin da za ka roka Allah madaukakin sarki ya baka shine ya Allah na manta abinda nake so yanzu in tuna akan gaba kaza ko akan abu kaza Allah ka shiryar da ni ga abinda yake yafi shi zaman wajibi kun ga sai zamanto ayat tun daga farkon ta har karshe zancen guda ɗaya ne yake tafiya sa'ilin da wasu suka ce a'a duk ba wannan ba wai ana nufin idan an tambaye ka akan wani abu abinda kai baka da ilimi akan wannan abin sai aka tambaye ka shi an tambaye ka baka sani ba sai ka roki Allah madaukakin sarki akan ya datar da kai zuwa ga abin da yake na didi saboda kai baka sani ba kuma watakila baka da dalilin sanin wannan abin to an ce maka yaya bayani yake ba mu sani akan kaza baka sani ba ban sani ba sai ka roki Allah akan ya datar da kai akan abin da yake na didi amma duk da masu wannan ra'ayi sun ƙara fashin baki akan cewa kana yin irin wannan ne lokacin da ya zamanto abubuwa guda biyu ga su sun zo sun bayyana kuma sama da haka waɗanda suke ɗauke da percentage ɗaya na kasancewa su gaskiya amma kuma kai baka da hujja gurin rinjayarwa ma'ana ga zantuka an kawo miki akan wata matsala ta addini kowace kuma an zube miki fefan ga kowace hujja da kowane ɓangare ya dogara ita ke kuma ba ki da dalilin rinjayarwa domin kowanne yana da madogararsa sai ki roki Allah ya datar da ke akan abin da yake na dubi amma idan bambancin a bayyane yake ga shirya gabata to a nan gurin kuma ke ma kin san menene hanyar da ta dace sai dai ki roki Allah madaukakin sarki ya baki tabbatuwa akan wannan hanyar Allah ya sa bayanin ya fito to wannan shine maganganun da malamai suke magana akai akan wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada cewa kai ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ma wanda duk alqur'ani yake yi mawa magana ko dai idan ka yi mantuwa to irin zikirin da zaka ambata lokacin da kai wannan mantuwa ko kuma har kullum ka kasance cikin roƙon Allah madaukakin sarki akan ya tabbatar da kai akan abin da yake na daidai ko kuma in an tambaye ka akan wani bigire na wani abu da baka sani ba ko kuma ya haɗe maka to ka roki Allah ya shiryar da kai akan hanya wadda take ta farki madaidaici na'am malama
ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani a wannan bigire akan kissar waɗannan matasa ma'abuta kuhu. Lokacin da Allah madaukakin sarki ya hana manzansa sallallahu alaihi wasallam tambayar ahlul kitabi akan labarin waɗannan matasa ma'abuta kuhu, wala tastafti fihim minhum ahada, kada ka nemi wani labari kana so ka ji wani bayani akan waɗannan matasa game da sha'anin su. Sannan ya ƙara tabbatar da cewa in zaka yi alƙawari ko in zaka faɗi zaka bada labari, kada ka ce kai tsaye zaka bayar. In mun ɗauki ra'ayin wanda suka tafi akan cewa lallai sababin nuzulin na wannan aya na wannan sura ka cukaninta shine wannan abu da manzo sallallahu alaihi wasallama yi, to bayan an dora shi akan tarbiyyar da ya kamata ya kasance akai, an dora al'ummarsa gaba ɗaya akan ga yanda ya kamata su bi, sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bamu labarin kissar a cikin abin da yake adaqqu tafasiliha, wani abu wanda yake mafi gaiwa makura gurin sanin ba yanda za a yi aisha ci faɗi a kansa ba wanda ya san iyakarsa. Sai Allah madaukakin sarki shine adadin kwanakin da waɗannan matasa suke, domin labarin sunayensu za a iya hakaitowa zai zama tuwa ƙarya, zai zama tuwa gaskiya, amma wataƙila in an samu hanya da take ingantacciya za a iya samun bayanin sunayen nasu a rubutaccen littafi ko a wani abu makamancin haka, amma bayanin kwanakinsu fa sanin iya adadin kwanakin da ƙididdiga cas da cas daidai da daidai saiwa, sai Allah madaukakin sarki. Don haka a nan sai Allah madaukakin sarki ya ce wa labisu fi kahfihim 300 sinina wazadu tis'a, sun zauna a cikin kogon nan, sun kasance a cikin wannan kogo da Allah madaukakin sarki ya nufe su ya kaddare su da yin bacci tsawon wani lokaci. Menene lokacin nan? 300 sinina wazadu tis'a, shekaru 300 kuma da ƙarin guda 9 a kai. Wannan shine yaran da Alkur'ani ya faɗa a daidai wannan gabaɗin 300 sinina wazadu tis'a. Allah madaukakin sarki ya nuna sun yi shekaru 300 kuma sannan akwai ƙarin guda 9 a kai. Sai malamai suka ce to me yasa wannan ayar ta zo a irin wannan bigiran, me yasa ba a ce 300 wa 9 kawai a bar shi a haka ba, menene dalilin bambance wannan taran aka dora ta akan wazadu tis'a? Malamai suna da fuskoki guda biyu da suke dora wannan bayani. Na farko suka ce cewa ita karan kanta wannan jumla din gaba daya Allah yana ba mu labari na cewa ga adadin lokacin da suka dauka a cikin wannan kogo din. Sa'idin da wasu malaman suka ce a'a, wannan bayanin ko wannan lissafin Allah yana faɗa mana ne labarin da waɗannan ahlul kitabi suke faɗa na cewa ga lokacin da waɗannan matasa suka yi a cikin wannan kogo. Sai zamanto in akan magana ta farko ne ana tabbatar da cewa Allah ne da kansa ya faɗi haka, in a magana ta biyu ne sai zamanto ana hakaito cewa wai Allah madaukakin sarki yana faɗan cewa ahlul kitabi ne suka faɗi kaza din. To amma magana ta gaskiya waɗanda suka ce Allah madaukakin sarki ne ya faɗa maganar su tafi dacewa da abin da yake zahirin aya na didi, domin inda maganar wasu Allah madaukakin sarki yake hakaitowa zai jingina wannan magana izuwa gare su, kamar yadda ya faɗa mana sai ya quluna 3 rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna 5 sadisuhum kalbuhum rajulan bil ghaibi, duk da Allah zai ce su suka faɗa a ƙarshe sai ya tabbatar da abin da yake na daidai, amma a nan kai tsaye cewa wa labisu fi kafihim 300 sinina wazdadu 9. To me yasa aka ce 300 sinina wazdadu 9? Wasu malaman suka ce abu na farko shine Allah madaukakin sarki yana nufin waɗannan matasa sun zauna a cikin wannan kogo tsawon shekaru 309 kawai. Wani salo ne yanzu Allah cikin ganin damar su ya sanya cewa ya faɗi wazadu 9? Sa'in da wasu suka ce a'a, a nan gurin Allah madaukakin sarki ya ce 300 sinina wazadu 9, ai ana nufin shekaru 300 a lissafin kwanaki na tiliyan tiliyan da za a dauki kowane wata a ce yana da cikakken kwana 30 shikenan zamu yi 1 2 3 4 sai yayi 30 mun kashi wannan sai mu ƙara dora wani sai mu kashi wannan 30 30 30 cikakken wata bari mu ƙara dawowa da baya salatu mi'atin sinina bi hisabi sanar shamsiyya kwanaki 300 daidai afwan shekaru 300 daidai shine abin da suka samu a kwanakin kirgen tiliyan tiliyan sa'ilin da kwanaki ko shamu alisafin watan sama da Hausawa suke cewa domin shi watan sama yakan zama to a samu 29 akan samu ne 30 ai ina ji yanzu ko alisafi idan kika haifi da aka shekara idan watan musulunci ya zagayo shekaran nan zaki ga watan boko da akwai dan shingi bai karasa to wannan shingi shingi din ko in ce saura saura din shine ya ƙara akan shekari 300 nan sai zama ƙarin shekara ta Allah ya sa nayi bayanin yanda aka fuskanta da haka salasu mi'atin sinina a shekaran lissafin mu kwanaki na tiliyan tiliyan wazdadu tis'a akan lissafin al-ashhurul qamariyya wannan shine magana ta farko kuma wanda suka tafi akan wannan ra'ayi ko suka kawo wannan magana da dama daga ciki har al-allama ibnu kasir rahmatullahi alayhi al-imam al-mawardi ash-shankiti duk sun kawo wannan magana kuma sun fi karfafa janibinta ra'ayi na biyu na uku sai suka ce salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a kamar yanda yazo a cikin tafsirin imam ar-razi yace abinda ake nufi annahu la'allahum lamma istakmala lahum 300 sana qaruba amruhum min al-intibahi thumma ittafaqa ma awjaba baqa'ahum fi an-nawm ba'da dhalika 9 sinin wani yace abinda yasa Allah madaukakin sarki yace 300 sinin sannan wazadu 9 sun yi bacci cikakken bacci mai nauyi na shekaru 300 sai kuma wani irin yanayi wanda ma'abucin bacci yake kasancewa lokacin da baccin sa ya taho gangarar karewa wannan nauyin baccin sai ya ragu sai ka ji baki tashi ba amma kina dan jin motsi motsi ko kuma muqaddima ce na tashin baccin ma'ana alamun baccin ya kusa karewa da aka cikakken bacci shekaru 300 wannan shekaru 9 wai suna yunkurin tashi ne daga wannan bacci shi yasa Allah ya ce wazdadu tis'a sun kara 9 akan wancan 300 wannan shine fassarar da Imam Ar-Razi rahmatullahi alaihi ya bayar a daidai wannan gabaɗin amma al-allama rahimahullahu ta'ala Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ya ce wannan maganganu na cewa wai ƙarin wannan lokaci saboda lissafin ashhurus shamsiyya ne da ashhurul qamariyya ya ce wada'afahu bin Uthaymeen hadha al-qawl wa raddahu min wajhayn Sheikh Uthaymeen ya raunata wannan magana kuma ya bada amsa akan ta ta fuska guda biyu na farko ya ce annahu la yumkinu an nashhada 'ala Allah annahu arada hadha babu dalilin da zamu sheda mu bada hujja mu tabbatar mu ce wai ga abin da Allah yake nufi bayan ba aya ba hadisi da nuna cewa wai bambancin lissafin watan sama ne da watan tiryan tiryan ya kawo bambancin wannan shekarar ko da kuwa haka ne a zahiri amma aya ko hadisi ba su tabbatar da cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka ba an nuna ga abin da Allah yake nufi to me yasa zamu faɗi abin da yake bayi da hujja akai magana ta biyu yace anna iddatu ash-shuhuri was-sanawati 'inda Allah bil ahilla abinda muka sani shine kirgen watanni da kwanaki a gurin Allah madaukakin sarki da shekaru yana yin sa ne da watan me watan sama hudowar wata da faduwar sa hudowar sa da mutuwar wata tunda Allah ya ce inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun turuq an gama magana da wannan abin Allah yake lissafin shekaru da kwanaki me isa wani zai zo ya ce Allah yana nufin watannin kirgen tinke ne kaza sannan watannin sama ne kaza ai shi da ma Allah madaukakin sarki ya faɗa a gurin sa shine watan me watan da yake fitowa a sama da wannan lissafi yake malam ya buga ya kawo hujja da cewa Allah madaukakin sarki ya ce huwal ladzi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adad as-sinin wal hisab Allah ya nufa ya kaddara cewa rana da wata cikin halittun sa ne kowanne yana da mahuda kowanne yana da mafadar da zai fadi kowanne yana da manazil wa qaddarahu manazil ya sanya shi masaukai ko da masu abin nan din falak suke cewa masauki masauki duk fa an yi wannan li ta'lamu adada sinina wal hisab domin ku gane lissafin shekaru domin ku gane lissafin watanni ba wai haka nan akai waɗannan abubuwan kawai dan ku dinga kallo kuna morewa to in Allah ya riga da ya samar mana da alamar da zamu yi lissafi ita ne sai za ta fi lissafi kuma da zallan kwanaki da haka malam sai ya kore wannan maganar da wannan hujja a cikin tafsirin sa na suratul kaf wanda magana ta gaskiya nakan ji zuciya ta kan dan fikarkata da wannan din saboda abin da yake na zahirin ayoyi inda Allah ya kaddara ko ya hukunta cewa za a yi lissafi da wani abu wanda yake ba watan sama wato da zai bayyana mana yanda ya bayyana mana cewa inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahra sannan kuma ya fada cewa wa qaddarahu manazila ta'lamu 'adad as-sinin wal hisab sannan ya sake cewa yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj diye alakanta ibadunmu manya-manya da irin waɗannan al'amura da suke da alaka da hudowar wata ko da mutuwarsa to me yasa anan gurin wani zai zo ya ce wai ai Allah yana nufin lissafin kwanaki tiryan-tiryan shine shekaru 300 sa'ilin da lissafin watan sama ne 309 koda kuwa hakan ne a lissafance amma ba mu da hujjar da zamu tabbatarwa da cewa ga abin da Allah madaukakin sarki yake nufi dan haka walabi sun fi kasihim 300 sinin wa zadu 9 sun zauna a cikin wannan kogo sun kasance a cikin wannan kogo shekaru 309 me dalilin da Allah madaukakin sarki yace wa zadu 9 Allah shi ya barwa kansa tani tunda babu wata hujja kafi'a da take nuna ga abin da yasa Allah madaukakin sarki ya fadi wannan al'amari qulillahu a'lamu bima labisu Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa kace da su ko kace Allah madaukakin sarki shine mafi sani na takamaimai lokacin da yake sun kasance a cikin sa inda Allah ne mafi sani to abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa ku yadda da shi kada ku yadda da wani zance ko ma bayan wannan abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa kada ku yi shakka akai ballantana ku yi musu ku sakankance da cewa gaskiya ne domin shine mafi sani akan abinda waɗannan matasa suka kasance a kansa wannan shine ra'ayi na farko wasu suka ce Allahu a'lamu bima labisu Allah shine mafi sani akan abin da suka kasance wai ai ba ana nufin akan kwanakin can ba domin kwanakin da suka kasance suna bace Allah ya riga ya fade su yanzu ana nufin kwanakin da za su yi kafin ya zamanto Allah ya tashi alkiyama daga wancan lokacin zuwa nan Allahu a'lamu bima labisu Allah shine mafi sanin lokacin da suka kasance a kansa da haka yanzu wani yazo yace ai shekara kaza kenan da yin wannan abin ai shekaru kaza Allah bai ambata ba ya dai ba mu labarin ga lokacin da suka dauka suna bacci sannan kuma bai ba mu labarin daga san da suka ya karbi rayuwarsa hakikatan din mutuwa zuwa tashin alkiyama ga shekarun da za su kasance akai ba dan haka Allahu a'lamu bima labisu Allah shine mafi sani akan abin da suka kasance a kansa sa'ilin da wasu suka ce Allahu a'lamu bima labisu ai in naza'uka fi muddati lufsihim fil kahf in sun zo suna maka musu akan kwanaki ko lokacin da waɗannan matasa suka dauka a cikin kogo to ka gaya musu gaskiya ka ce ga adadin kwanakin kuma Allah ya fi ku sani dan haka maganar Allah ita ce gaskiya kamar anan ana yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama umarni ne yanda idan sun zo za su yi mushi musu za su ce ba haka bane ba sai ya ce haka ne Allah ya fi ku sanin abin da yake na gaskiya na lokacin da waɗannan matasa suka dauka ibnu kasir rahmatullahi alaihi yace قل الله أعلم بما لبثوا أي إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله عز وجل فلا تتقدم فيه بشيء بل قل في مثل هذا الله أعلم بما لبثوا وإي إذا أنزو أنت بيك يا كيما زو صلى الله عليه وسلم أكن ونلوك تيسك أوك فامنا بار إن شاء ننسك تيمي Allahu a'lamu bima labisu ka tsaya akan iyakar abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da kai kada ka shallake kada ka fadi abin da Allah bai saukar maka da hujja akan sa ba malam yace ai la ya'lamu zalika illa huwa aw man atla'ahu Allahu alayhi min khalqihi ba wanda ya san wannan sai shi kadai shi wa kenan Allah madaukakin sarki sai kuma wanda ya sanar a cikin bayinsa yace wa hadha allazi qulnahu alayhi ghayr wahid min ulama'i at-tafsir ka mujahid wa ghayr wahid min as-salaf wal khalaf malaici wannan ra'ayin da muka fada akan sa ne da dama daga cikin malaman tafsiri suke akai daga magabata har zuwa wanda suka biyo bayan su na ne buga mana misali da cewa kamar Mujahid bin Jabr wanda amma gana ana yi akan tafsiri to su Mujahid suna cikin sawun gaba gaba na malaman tafsiri da ake daukan maganganun su da muhimmanci kuma a rinjaya lokacin da ya zamanto ya ci karo da waɗanda yake ba su kai su quality ba akan mas'ala ta rinjayar dan haka Allahu a'lamu bima labithu in sun zo ka ga ya musu ga bayanin to kuma ka ƙara tabbatar musu da cewa Allah madaukakin sarki shine mafi sani dan haka ni na faɗa muku abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da ni ne san magana ku da za ku faɗa ba ta da wani wazin ba ta da wani dalili da za mu ki karbar abinda Allah madaukakin sarki ya riga da ya tabbatar lahu ghaibus samawati wal ard lalle banda Allah babu wani wanda ya san gaibin sama da ƙasa bayan Allah madaukakin sarki to ba wanda ya san meye hakikanin abin da sama ta kunsa na adadin halittu na adadin al'amuran da suke faruwa na zahiri da na boye in banda Allah ba wanda ya san abin da yake ƙasa wanda yake aukuwa ko ina a inda yake an san motsin sa an san adadin sa an san yanayin sa an san a halin da yake ciki ba wanda ya san wannan sai Allah madaukakin sarki da na fili da na boye Allah ya sani qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wama yash'uruna ayyana yub'athun wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin ba wanda me yake faruwa ganyen bishiyar nan da yake jikin bishiyar nan wai san alaminta Allah madaukakin sarki wai san wane ne bushashe a ciki Allah madaukakin sarki wai san wanne ne danye Allah madaukakin sarki shi kadar ya bar wa kansa sani abinda yake a filin rana tarwan ido yana gani baka isa ga kalalilaice adadin sa chas da chas kace ga baki ɗaya ga abinda yake ban kasa guda adadi kaza bane ba abinda yake cikin duhuwar dare baka isa ka bi dare ka kalalilaice kace ga baki ɗaya ga abinda yake cikin abinda yake ban kasa ga baki ɗaya ba Allah madaukakin sarki shi kadar ya bar mawa kansa sani alimul ghaibi washahadatil kabirul mutaal inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa في السماء ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله لا شيء مثلا غيب أبين ديكي يا أويا أغريك كو يا أدم كو دي نأويا نغبا كي دي أبين دزيزو ننغبا بكسن شبا أبين دي الله يغدي أما يتوغة شي بكسن شبا كو كما أويا نسن إددد عطوة نن الأمر بكسن شبا mutane nawa ne za su rayu a lokaci kaza a zamani kaza a rana iri kaza mutum nawa ne aka haifa mutum nawa ne ya mutu mutum nawa suka yi kaza Allah madaukakin sarki shi ya baiwa kansa sani asalin magana shine ghaibus samawati wannan ghaibun abin da ya uya a samai da ƙasa ga baki ɗaya ga waye na Allah madaukakin sarki ne amma sai aka kaddama lahu aljar wal majrur saboda wata fa'ida da malamai suke cewa wai taqdimu ma haqquhu ta'khiri yufid al-hasr da abinda a ka'ida ta yaran larabci za a jinkirtar da ambaton sa a gaba kuma zai iya bada cikakkiyar ma'ana amma sai aka jawo shi aka dawo da shi farko saboda ana so a iyakance wannan maganar akan wannan abinda ake nufi irin shi ne Allah madaukakin sarki da yake iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in inda ya ce na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka amma sai ce iyyaka na'budu gare ka ne kai domin inda an akasara iyyaka za ka iya daukan a ce to za a yi maka kuma za a yi mawa wanin ka amma da aka dawo da cewa gare ka kadai to sai ya zamanto ga shi kadai za a yi da haka lahu ghaibus samawati wal ard inda Allah madaukakin sarki ya ce ghaibus samawati wal ardi lahu to wataƙila wani zai iya zuwa ya ce gare shi kuma ga waninsa amma sai ya ce lahu nashi ne shi kadai Allah madaukakin sarki shi yake da sanin menene abin da yake aukuwa menene abin da zai faru me abin da ya uya babu wani wanda ya tarayya da shi a cikin wannan sani din sai ya ci gaba da cewa as basir bihi wa asmi yi mamakin ganin Allah madaukakin sarki yanda yake yi mamakin jin Allah madaukakin sarki yanda yake ma'ana tunda ya ce lahu ghaibus samawati wal ard shi ya san abin da yake ya buya abin da yake na ghaibu na sama da ƙasa kai baka mamaki a irin wannan da ba abin da yake buya a gare sa ba za ka yi mamakin wannan nau'in gani ba ba za ka yi mamakin wannan nau'in ji ba da ba abin da yake uya a gare sa duk abin da yake aukuwa yake kasancewa Allah madaukakin sarki ya sani ai wannan abin mamaki ne la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abu da yake rafkana a gare sa ba wani abu da yake fakuwa akan idan Allah madaukakin sarki ba wani abu da yake rafkana daga jin sa ba wani abu da yake fakuwa daga Allah madaukakin sarki yanda aka shiga aka kuya aka kin kudinjini aka shiga ko karkashin kasa ne aka aikata Allah madaukakin sarki ya sani yanda aka sassauta sauti gurin yin magana aka yi menene ake cewa alhams rada gurin fadan abu a iya diyan da za a fade shi Allah madaukakin sarki ya riga da ya san wannan dubiyan da Allah madaukakin sarki yake cewa ga manzon sallallahu alaihi wasallam qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir nana Aisha tace tana cikin daki tana yi wa manzo Allah ko canta tace ba na jiyo me take ji amma Allah madaukakin sarki yana saman bakwai akan al'arshin sa ya dige ta sanin sa da ilimin sa da ganin sa yana tare da wannan Allah yake fadan gashi ya ji abin da tazo take foke akan abin da ya shafi mijinta zalika bi anna Allah yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layli wa anna Allah sami'un basir al-allama as-sa'di rahmatullahi yace يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات الله مدعوك كنسلك يناجن دوان إرن شكرك إي والصوتي دزئي دجولنسا دي يندزاق حداء ونبولي تيكي تشي نيئن تشي سوسو تشي إتا تشي شيئا تشي يندزام جباما غاني منيني كوايكي فداء الله مدعوك كنسلك يناجونا yanda bukatunmu suka sha bamban naki daban nata daban nawa daban nasu daban kowa da irin kukan da yake kaiwa baya hadi mawa Allah Allah madaukakin sarki yana jin na kowa yanda zaki magana da Hausa wata tai da Fulatanci wata tai da Yarbanci wata tai da Turkanci wata tai da koma wani irin yare ne zaka yi Allah madaukakin sarki yana ji shi yasa din ka je Ka'aba kaga yanda mutane suke roƙon Allah wallahi zaka ƙara tsincewa da lamarin Ubangiji kowa da irin yaren da yake kowa da abin da ya dame shi kowa da irin kukan da yake kaiwa gurin Allah kuma Allah madaukakin sarki yana ji kuma zai amsa ma wa kowa malam yace basirun yara dabiban namlati sauda'a tahta as-sakhrati as-samaa'a fi al-lailati adh-dhalmaa Allah madaukakin sarki yana ganin sahu ko alama na wannan bakar turuwar wanda za ta iya kasancewa a karkashin dutse a cikin duhun dare me kake da shi da za ta hasko takunta me kake da shi da zaka hango sahunta in ta wuce ga ita ma kanta duhu ce ga dare duhu ga ta kankashin wani dutse tana tafiya yanzu in aka tumbuke wani dutse ba kwa ga yanda ake ganin kwari a kasan wannan dutsen suna rayuwa kwa yake tafiyar da lamarin su ba wani a cikin su daya da ya faku daga ilimin Allah madaukakin sarki dan haka laysa ka mislihi shay wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu wanda yake yayi kwatankwacin sa kuma Allah madaukakin sarki ne ji ne mai gani da aka karka kiyasin jinka akan irin jin Allah karka kiyasin ganinka akan ganin Allah absir bihi wa asmi yi mamakin ganin Allah madaukakin sarki kuma yi mamakin jin Allah madaukakin sarki domin babu gani ko ji wanda yake irin nasa Allah madaukakin sarki yace malahum min dunihi min wali babu wani wanda suke da shi majibincin al'amarin su wanda yake koma bayan Allah malamai suka ce ko dai Allah madaukakin sarki yana nufin gabaki dai wannan al'umma din wannan halittar da yayi da yace walillahi ghaibus samawati wal ardi to gabaki din su abin da yake sama da ƙasa ba su da wani majibincin lamari sai Allah madaukakin sarki daka shi ya halice su shi ya samar da su shi yake jujjuya al'amuran su gare shi ne in suka koma za su samu mafita saboda shi ne haƙiƙanin majibinci din wanda yake na gaske sa'ilin da wasu suka ce a'a ba haka ba malahum min dunihi min waliy anan Allah yana nufin ma'abuta wannan kogo da ma waɗanda suka kasance sun yi imani da Allah madaukakin sarki akan cewa absir bihi wa asmi' yana nufin sun yi imani da Allah madaukakin sarki sun samu wata wilaya da Allah madaukakin sarki yayi musu ta gaske wanda take ta musamman wilayar sa wanda yayi wa bayin sa mu'minai domin ita alwilaya jibincin lamari wani ya jibinci lamarin wani sakamakon wani dalili wanda ya samu yake tabbatar da wannan jibinta Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin ta a cikin alqurani kuma ya nuna mana nau'i daban-daban na wannan ita alwilaya din
Allah madaukakin sarki ya nuna cewa zai jibinci lamarin bayin sa gabaki daya kamar yanda yake a cikin wannan aya din gashi ya nuna mana malahum min dunihi min wali Allah yace ba su da wani majibincin lamari wanda yake koma bayan sa kamar yanda Allah madaukakin sarki ya nuna mana yana da wata wilaya ta musamman ga bayin sa waɗanda suke mu'minai ya jibinci lamarin su jibintawa da take ta musamman jibintawa da take ta kauna jibintawa da take ta datarwa jibintawa da take ta shiga lamarin su jibintawa da take ta sakamman musu da kikkiawar sakamakon ranar gobakiya Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shine majibincin lamarin waɗanda suka yi imani yana fitar da su daga duhuwa ya sanya su akan haske tafarki madaidaici haske ne kikkiawar rayuwa haske ce kikkiawar sakamako haske ne ala inna awliya Allah لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون wannan duka ya nuna mana yanda Allah madaukakin sarki yake jibintan lamarin bayin sa mu'minai na musamman a wani gurin ya nuna mana shi da kansa da manzo sallallahu alaihi wasallama ma su jibintan lamarin mu'minai ne zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum inma waliyukum Allah wa rasuluhu walladhina amanu ashe jibintar iri iri ce Allah zai jibinci lamarin bayin sa na musamman manzo sallallahu alaihi wasallama zai jibinci lamarin bayi ta hanyar isar musu da sakon Allah madaukakin sarki ta hanyar dora su akan tafarki madaidaici ta hanyar jin kan su da yi ta hanyar ceto da zai yi musu ranar gobe kiyama da haka majibincin lamarin su ne sa'ilin da akwai wilaya kuma wanda take ta shafi kowa da kowa wanda yake musulmi da wanda yake ba musulmi ba kamar yadda ta zo a wannan ayar sannan kuma akwai bijiran da Allah ya nuna su ma kafiran duk da musulunsu da cewa Allah bai jibinci lamarin su ba duk da musulunsu akan yadda akan shine hakikanin majibinci sai ya nuna akwai gabar da za a zo magariyar tikewa da dole fa sai sun yadda waruddu ila Allah maulahumul haq kawai duk wani kwani-kwani ya kare Allah shine majibincin lamarin kowa irin wannan jibinta ita ce jibinta wadda take ta kowa da kowa shi ya samar da kai shi yake jujjuya al'amuran ka shi yake kaddara maka komai dan haka shine maulanka anan gurin absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min wali Allah madaukakin sarki ya ce ba su da wani majibincin lamari wanda yake koma bayan shi ko dai gabaki dai halitta ba su da majibincin lamari sai Allah madaukakin sarki ko kuma lahum anan gurin tana komawa ne zuwa ga wanda suka yi zamani da manzo sallallahu alaihi wasallam na cewa Allah madaukakin sarki yana nuna muku fa ba ku da wani majibincin lamari sai shi da haka gware ma ku tattaro ko matsan ku da tunanin ku da sukatan ku da komai naku ku koma zuwa ga Allah madaukakin sarki domin da wannan komawa ne za ku samu tabbatuwar nutsuwa a cikin rayuwar ku saboda shine majibincin lamarin kowa waɗannan maganganu sune kaɗan daga cikin maganganun da malamai suke yi akan abin da ya shafi alwali ko alwilaya a daidai wannan gaba na cewa Allah madaukakin sarki ko dai yana nufin wilaya wadda take amma ta shafi kowa da kowa ko kuma yana nufin wilaya wadda take khassa ta bayin sa mu'minai ko kuma ma waɗanda kuka kafirce din kuma malakum min dunihi min wali ba ku da wani majibincin lamari sai shi domin shi ya samar da ku kuma shi zai karɓi rayuwar ku kuma shi zai muku sakamako da ukuba akan abin da kuka aikata da haka ko kun ki ko kun so Allah ne majibincin lamarin ku cikon abin da ayar ta kunsa insha Allah ta'ala shine abin da zamu tashi a kansa gobe saboda yanayi na lokaci kuma mun shiga bai zaman laimi take ba abin da na faɗa na dai Allah madaukakin sarki ya sa mu amfana ne da shi ba ko da ku baki dai a kansa mu tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mun kuma ba da uzuri a yau na zuwa a makare da ni saboda uzurin da yake yafi karfi na Allah madaukakin sarki ya ara mana rai da lafiya gobe insha Allah ta'ala sai mu dora abin da muka tsaya akan sa ayo subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh